بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka ɗan uwa musulmi, muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a tafsirin Alkur'ani na wannan shekara, cikin wannan wata na Ramadan. A yau 12 ga watan Ramadan na shekara 1441 bayan hijira, biyar kenan ga watan biyar na shekara ta 2020 miladiya. Karatun Jami'ar Abubakar ta Fawa Kwalewa masallacin kenan, wanda wannan shine darasi na 13 a cikin darussanmu domin wannan wata mai albarka. Muna fata Allah Ubangiji ya karba mana mai kyau, ya kuma gafarta mana kurakurai, ya saka da alkhairi ga dukkan waɗanda suke yin hidima domin yaɗa kalmar Allah, da kuma ganin wannan karatu ya samu nasara tun daga kan wato kwamitin shura na Jami'ar Abubakar ta Fawa Kwalewa, da dukkan al'umman musulmi ma'aikatan jami'a, da kuma shugabannin wannan jami'a, da kuma dukkan waɗanda suke watsa wannan karatu, sawa'un ta wayoyinsu ko ta sauran kafofi, sawa'un kuma kai tsaye ko kuma daga baya, sawa'un kuma waɗanda suka ɗauki nauyin hakan, da kuma waɗanda suke sauraro. Dukkan mu da mu da muke karantawa, Allah ya tara mu a cikin albarkar Alkur'ani, ya gafarta mana kurakuranmu, ya kuma ba mu lada, ya saka mana da Jannatul Firdaus. Muna kuma addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana sauki na wannan annoba da duniya take ciki, wadda kasashen musulmi da yawa suka jarrabu da wannan annoba. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen ta, ya gafarta waɗanda suka mutu, ya kuma bayar da lafiya ga marasa lafiya. Muna karatu har yanzu a cikin suratu Yunus alayhi salam, wanda yau za mu tashi daga aya ta 83 ko wajen faɗin Allah ta'ala, fama amana li Musa illa durriyatun min qaumi. Aya ta 83 kenan insha Allah. Me Allah yake?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يأتيهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم.
فما آمن لموسى
إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم.
ألا لما يوكيس فرقوا
وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ما أوكا كنسر كي يتشف ما آمن لموسى إلا ذرية من قومي. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين Allah ce ba wanda ya imani daga cikin mutanen annabi Musa illa zurriyatun min qaumi sai dai wadansu ɗan tsiraru ko kuma wadansu matasa daga cikin mutanensa ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum saboda tsoron da suke yi daga fir'auna da shi da manyan jama'arsa an yaftinahum saboda kada su fitine su ko kada su musu azaba وإن فرعون لعال في الأرض للي شي فرعون يا كسانشي wanda yake da dagawa da girman kai a bayan kasa wa innahu lamina almusrifin kuma lallai fir'auna ya kasance daga cikin masu wuce gona da iri wa qala musa ya qaum Allah yace annabi Musa yace da mutanensa ya ku mutane na in kuntum amantum billah indai kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin don haka ku yi tawakkali gare shi indai kun kasance musulmi fa qalu sai suka ce ala allahi tawakkalna ga Allah muka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin ya Allah karka sanya mu zama mu ne fitina ga mutane azzalumai wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin kuma ka tserar da mu da rahmarka daga mutane kafirai waɗannan ayoyi ci gaba ne daga abin da Allah ya fara ba mu labari cikin abin da muka karanta a jiya na kissar annabi Musa da shi da Fir'auna da yanda ya sha gwagwarmaya da Fir'auna domin kokarin ceto ɗan uwansa ɗan banu Isra'ila waɗanda suka yi imani to shine Allah ke cewa daga cikin gwagwarmayar annabi Musa fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumi ba waɗanda suka yi imani da annabi Musa duk da kokarin da ya yi na wa'azi din nan da kokarin da ya yi na shiryarwa din nan amma Allah ya ce ba wanda ya yi imani daga cikin mutanensa illa zurriya sai dai kawai wata zurriya me yake nufi da zurriya asalin ma'anar zurriya shine wato abinda mutum zai bari a bayansa to Allah madaukakin sarki anan abinda yake nufi da zurriya kamar yadda malamai da yawa suka ce shine wato sai dai dan kadan daga cikin mutanensa bima kamar yadda Allah yake ce wa ma amana ma'ahu illa kalul ko kuma ya zama ma'anar zurriya shine ash-shababu min qaumihi matasa daga cikin mabiyansa daga cikin mutanensa bima na min bani isra'il waɗannan su ne ake nufi da zuriya wato kenan duk kokarin da yayi ta yi ba a samu mutane da yawa sun yi imani da shi ba saboda tsoron da suke ji na yin imanin da kuma akibar hakan sai zama sai dai matasa masu jini a jika waɗanda su ba sa tsoro kowace gwagwarmaya da su za a iya bugawa su kan sun iya bin annabi Musa waɗansu kuma suka ce ma'anan wannan in ya zama damirin illa zurriyatun min qaumihi annahu ya'udu ala Musa alaihi salam kenan wasu kuma suka ce a'a ya'udu ala fir'aun ma'anansa illa zurriyatun min qaumi fir'aun sai dai waɗansu ɗan tsiraru matasa daga cikin mutanen fir'auna wanda ya hada daga waƙala rajulun mu'minun min ali fir'aun da su matar fir'aunan da sauransu amma zancen da ya fi ƙarfi a wurin malaman tafsiri shine ana magana akan mutanen annabi Musa banu Isra'il ba kowa ne ya iya yin imani da shi ba saboda halin da ake ciki na tsananin wahala da tsoro da fargaba akan tsananin tsoron fir'auna Allah ya ce karka yi mamakin haka ga yanda ba a samu da yawa sun yi imani ba saboda wa inna fir'auna la'alin fil ard fir'auna nan fa ya gawurta a bayan ƙasa bi ma'ana wa innahu lajabbarun atin mutakabbirin fil ard fir'auna yayi nisa ya gawurta a wajen nuna wato karfi da isa da girman kai da cikan mulki a bayan kasa wa innahu lamin almusrifin aw innahu lamin mutajawizi hududillah yana daga cikin wanda suke wuce suke ketare haddodin Allah yayi nisa a haka dama Allah ya faɗi abubuwa da yawa akan fir'auna a wurare da yawa cewa fir'auna ya gawurta inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum da kuma inda Allah madaukakin sarki ya ce wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad fir'auna ya gawurta a bayan kasa fir'auna yayi dagawa a bayan kasa ba irin yanda yanzu dan tsiraru ke cewa su ba su ma yarda da Allah ba a shi fir'auna ya ma yi takara da Allah ne ya ce shi ma Allah ne daga baya ma yace zai yi yaki zai kai hari ga Allah لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين يجي زي جي يأتي أبنجزين النبي موسى daga baya yaje yace ana rabbukumul a'la nine ubangijinku mafi daukaka in ma akwai wani to nine babban to wannan shine ma'anar wa inna fir'auna la'alim fil ard lalle fir'auna ya gawurta wajen ta'addanci da girman kai da bunƙasa a bayan ƙasa wa innahu laminal musrifin kuma fir'auna ya kasance daga cikin masu israfi da wuce gona da iri wannan aya abinda take koya mana shine muhimmancin da matasa suke da shi a cikin kowane al'umma kowane annabi ana samun mutane su yi imani da shi amma kowane annabi ya fi samun matasa kuma ya fi gadara da matasan domin sun fi taimakonsa shi yasa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ci gajiyar matasa a zamaninsa waɗanda da su aka jihadi da su aka gwargwamaya da su suke zuwa da su yake turawa wato a matsayin jakadu lokacin da ya tura jakadu zuwa Habasha da lokacin da ya tura jakadu zuwa Madina da lokacin da ya rinka tura jakadu da aike zuwa ƙasashe da dama na duniya a zamanin dukkansu matasa ne suka rinka shiga gaba a cikin wannan hidima sannan su ne waɗanda suka tsaya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasaruhu wa azzaruhu suka taimake shi suka ƙarfafe shi to wannan ya zama kalubale ga matasa na zamaninmu ku yi amfani da ƙarfinku wajen ci gaban addini ku yi amfani da basirarku wajen kaifafa tunanin mutane akan yadda za a gane ubangiji da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a bauta wa Allah kuma a yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ku yi amfani da ƙarfinku wajen hidima wa addini in ana neman ƙarfi wajen gine-ginen abubuwan addini ana neman ƙarfi wajen tafiya da awa ana neman ƙarfi wajen gwagwarmaya domin ƙwato wani ƴanci na musulmi to duk a rinka ganin ku a gaba wannan shine wato damar da Allah ya baku kamar yadda Allah ya bayar da damar nan ga waɗanda suka gabace ku kuma suka ci moriyarta Allah madaukakin sarki ya ce illa zurriyatun min qaumi fir'auna min qaumihi ala khawfin min fir'aun duk da cewa ana tsoron fir'auna amma su haka suka tsaya kyam suka bi annabi Musa suka taimake shi Allah yake sannan mu ya fahimta a cikin wannan ayar cewa tsoro yana iya sa mutane su kasa imani wannan yana nuna yadda aminci da zaman lafiya yake da muhimmanci ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum tsoron da suke ji akan fir'auna ya sa wasu da yawa ba su yi imani ba wannan ya nuna mu gode wa Allah da muke cikin zaman lafiya muke da ƴanci na addini ƙasashe da yawa in kai la'akari da yanzu yanda ƙasar China take takura wa musulmi da yawa akwai da yawa daga cikin mutanen da suna so su yi addinin amma dama ba ta ba su ba saboda rashin ƴancin addini shi yasa mu gode wa Allah da muke cikin ƙasashe da har Allah ya bamu damar da za mu yi addinin mu kuma ba a tsangwame mu ba wannan kuma ya zama kalubale ga dukkan matasa cewa in Allah ya baku dama kuna yin addinin ku a kasar ku to ku yi hakuri ku bi abubuwa sannu-sannu kar ku ce za ku dauko damin da ba za ku iya saukewa ba kar ku dauko kayan da ba za ku iya wato ajiyewa ba ku je ku kwaso wata fitinar da za ta zo ta yi tsanani kuna ganin cewa sai an yi addini kacokan alhali ba zai yiwu ba sai iya dan abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara waɗansu ba su ma samu damar ma su faɗi kalmar shahada ba ku kun samu wannan Allah ya amintar da ku to yalla ya kamata musulmi su bi abubuwa a hankali musamman matasa kada su shiga abubuwa irin na ta'addanci da zai iya sa a ƙarshe dan abin da ake da shi din ma a rasa su din kuma a rasa su su ba su samu damar sun yi addinin ba kuma su ba su rayu ba Allah ubangiji ya sa mu dace to Allah ya ce wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah annabi Musa ya ce ya ku mutane na inda kun kasance kun yi imani da Allah ne fa alaihi tawakkalu to ku yi tawakkali gare shi in kuntum muslimin inda ku musulmi ne ma'ana wahalhalun da ake sha da tasku da kuke sha da rashin ƙanci da takuri da matsi da kuke samu daga fir'auna da rundunoninsa ku yi hakuri akan haka ku dogara ga Allah kamar yadda yake faɗa a cikin suratul a'raf innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi ƙasa ta Allah ce Allah zai gadar da ita ga wanda ya ga dama baka ku ci gaba da yin hakuri ni ma ina baku hakuri amma ku dogara ga Allah wannan shine babban makamin mumini duk lokacin da akai magana kan imani to in kai imani sai ka dogara ga Allah saboda akwai kalubale da yawa a cikin imani dole sai ka dogara ga Allah sai ya zama abubuwan guda biyu sun tafi tare ga imani ga dogaro ga Allah amma imani da tsananin hamata da jin cewa karfinka zai iya sa kai ba zai iya sa ayi ba sai dai a dogara ga Allah har Allah ya kawo sauki har Allah ya kawo canji idan ana cikin matsi Allah madaukakin sarki ya saba hada imani da tawakkali fa'buduhu وتوكل عليه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا abin nan da sauran ayoyi da Allah madaukakin sarki ke magana akan cewa wato in dai mutum yana da imani to lallai kuma ya zama wato ya hada da tawakkali qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna don haka sai annabi Musa yace in kuntum muslimin in dai ku musulmi ne wanda ya nuna cewa rashin tawakkali ga Allah yana iya rusa musuluncin mutum in mutum ya dogara ga Allah to lallai zai tsaya da imaninsa amma duk wanda ya dogara ga wani Allah yana gani wani ne zai iya wato saba mata sauki a cikin al'amari ba Allah ba to wannan yana iya rusa musuluncinsa kamar yadda Allah yace fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala allahi tawakkalna sai suka amsa kamar yadda ya umarce su suka ce ga Allah muka dogara ai ala allahi i'tamadna akan Allah ne muka dogara ga Allah ne madaukakin sarki muke neman sauki a cikin al'amarin mu suna addu'a suna cewa rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin ya ubangiji mu karka samu zama fitina ga mutane azzalumai mai ma'anar la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin wadansu malamai suka ce ma'anar fitnatan bi ma'ana maftuni rabbana la taj'alna maftunina bilqawmi zalimin Allah karka fitine mu karka samu zama a hannun wato azzalumai za a fitine mu Allah ka tsare mu daga fitina kenan Allah ka tsare mu da sharrin su Allah karka ba su dama akan mu ballantana mu wahala to duk kullum mutum ya nemi sauki kar ya ce ai koma a wace hanya shi dai ya mutu a mutum ya nemi sauki wannan shine abin da ya dace da fadin Allah ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin wannan suka ce ma'anansa wato rabbana la taj'alna sababan li fitnatil qawmi zalimin Allah karka samu zama sababin da zaka fitine su bima'ana la tusallitkum alaina fayaftinuna kada ka ba su daman da za su fitine mu su mana azaba Allah karka dora su akan mu wadansu suka ce ma'anarka shine ya Allah karka sa mu zama fitina a gare su ta yanda za su rinka jin cewa za a iya taba musulmi kuma a masa kowane irin wulakanci kuma a kwana lafiya in ka ba su dama suka mana wannan zai sa su dauka cewa su suke kan gaskiya ba mu ne akan gaskiya ba kaga ya zama babbar fitina wasu suka ce ma'anarka Allah karka fitini wasu da mu karka sa a yi mana azaba ta yanda waɗansu kuma za su ji tsoron abin da aka yi mana su ƙin imani kamar yadda aka faɗa a baya ala sautin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum shi yasa suka ce la taj'alna fitnatan kada ka bayar da dama mu zama fitina ta yanda waɗansu ba za su yi imani ba in sun ga abin da aka yi mana in ka haɗa shi dai gaba ɗaya ma'anarta Allah maɗaukakin sarki karka fitine mu karka kama mu da abinda wato waɗansu azzalumai suke aikatawa ya zama kuma mu ne muke amsa wato wahala wanajjina bi rahmatika minal qawmil kafirin kuma ya Allah ka tsare mu da rahmarka daga mutane kafirai bimana wa anqidna ya Allah madaukakin sarki ka cetar da mu ka tsare mu wa khallisna wato ka abin nan ka fitar da mu minal qawmi zalimin daga minal qawmil kafirin daga mutane kafirai bi rahmatika amma da rahmarka to sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
نعم وبيدي مرأة تنسركيتي وأوحينا إلى موسى وأخيه sai muka yi wahayi ga annabi Musa da ɗan uwansa muka ce da su an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyutan cewa wato ku samar da gidaje wa mutanenku a misra ku samar musu da matsuguni a misra waj'alu buyutakum qibla kuma ku sanya gidajenku su zamo masallatai wurin sallah wa aqimus salah kuma ku tsaye da sallah wa bashiril mu'minin kai bishara ga mu'minai wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske wajen hukunce-hukuncen da suke cikin ta shi yasa muka kaddaita ta ita kadai daga cikin sauran ayoyi ubangiji yana faɗa dangane da abin da ya kasance tsakanin annabi Musa da mutanensa cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi na umarni da annabi Musa da dan uwansa annabi Haruna kenan wa akhihi shine Harun kamar da yake Haruna akhi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta bi ma'ana an tattakhiza li qaumikuma buyutan fi misr ku sanya ku samar da gidajen zama ko matsugunai na wanda za su zama kaman tudun mun tsira ko mafaka a cikin misra wannan kamar yadda malaman tafsiri da tarihi suka ce tsananin da ya sa mutane suke jin tsoron imani a zamanin fir'auna duk da cewa ana zaune a misra da shi da su wannan misran tana ƙarƙashin fir'auna ne da Allah yake magana anan kamar yadda Allah ya ce wanada fir'auna fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr tana hannunsa ne shi ke rike da mulkin ta to amma kuma ya matsa musu sosai ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum naukan azaba kala kala yasumuna kum su al'azab to daga cikin wannan ne sai Allah ya ce mutane su fita daga gidajensu annabi Musa da Haruna su sama musu waɗansu wuraren da za su iya fakewa su fuyata yanda ba za a iya gane suna nan ba ko da an zo neman su ta hanyar azabtarwa da kisa da ake musu ba za a same su ba an fahimci wannan kenan sannan kuma Allah ya ce musu waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajenku su zama qibla wani suka ce ma'anarsa waj'alu buyutakum masajid tusalluna fiha ku sanya gidajenku zama shine inda za ku riƙa sallah ma'anarsa shine la takhruju ila al-masajidi wal kana'is fa tusalluna fiha fatudraku kada ku riƙa fita zuwa masallatai da wurin ibada kar a kama ku a can sallu wa qarru fi buyutikum ku zauna a gidajenku ku yi sallah a can shine ma'anar waj'alu buyutakum qibla wasu suka ce ma'anar waj'alu buyutakum qibla bi ma'ana wattaqbilu al-qiblata min buyutikum fatusallun ku rinka kallon al-qibla shine baitul maqdis kuna yin sallah daga gidajenku duk dai ma'anar dai kana komawa ga ku zauna a gida ku yi sallah sannan sai kuma wa aqimus salah ku tsaida sallah wa bashiril mu'minin ka yi bishara ga mu'mine kowace gaba akwai darussa a cikin wannan aya gaba ta farko ita ce da Allah ya wahayi ga annabi Musa cewa su samar da gidaje da matsugunai ga mutanen su wannan yana daga cikin dalilai da ke nuna wajibci akan dukkan hukumomi da gwamnatoci su samar da gidaje ga mutane da al'umma wato housing scheme yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na musulunci akan kowace gwamnati duk gwamnati yana ɗaya daga cikin wajibai nata akan mutane sama wa mutane waɗansu abubuwa waɗanda lalurar rayuwa ba ta yiwa sai da su manya-manyan lalurar rayuwa ko shine abinci da sutura da kuma wato wurin zama to wanda gwamnati ya zama wajibi a kanta za ta iya yi kai tsaye wa mutane shine abinda ya shafi food security da kuma shelter provision samar da abinci da kyautata hanyar noma da kyautata yadda mutane za su samu damar da za su iya yin noman da kwadaitar da su akan noman da sauƙaƙa musu da barbaru na noma yanda zai sa abinci zai wadata sannan yana daga cikin kuma haƙƙi na hukuma shine sama wa mutane hanyar da za su samu gidaje mutanen da suke da daman da za su iya ginawa a sama musu hanyar da za su iya samun kuɗi da za su iya yin gini ko a sama musu kayan aiki idan zai zama bashi ne bashin da za su iya biya ba tare da kuɗin ruwa ba a kuma sama musu hanyoyi da sana'a na aikin da za su iya samun daman da za su iya biya din kamar yadda gwamnatoci da yawa suke yi ko kuma ya zama gwamnati ta samar da gidajen ta bayar da su ko kyauta ko ta ba su a matsayin haya wajibi ne dai na gwamnati yana ɗaya daga cikin alwajibat da Allah ya dora na siyasa akan kowane wanda ya zama shugaba ga mutane shine ya sama musu matsuguni ya kuma sauƙaƙa musu hanyar da za su samu inda za su samu matsugunin da za su zauna waɗanda suke zama a cikin inda yake da haɗari ko zama a wuraren da za su iya zama ko a cikin daji inda babu tsaro ko a bakin ruwa inda zai iya zaftarewa ko kuma suke zaune a wurin da bai dace da ɗan adam ya zauna ba wajibi ne na gwamnati ta sama musu inda za su zauna wannan yana daga cikin ma'anan wato da Allah yake cewa tabawwa ali qaumikuma bi misr tunda annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana su ne shugabannin addini kuma su ne shugabannin siyasa Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wakalat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya, banu isra'ila annabawan su sune shugabannin su na siyasa. To shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa a matsayin sa na shugaban mutanen sa a addini kuma shugaban su a siyasa, ya sama musu gidajen da za su zauna don samu tsaro. Wannan ya nuna cewa wajibi ne akan hukumomi su kula da wannan bangare. Sannan da yace waj'alu buyutakum qibla, ku sanya gidajenku su zama su ne wuraren sallah, kamar yadda malamai da yawa suka fassara ma'anar. Wannan yana nuna cewa ashe akwai dalilin da zai iya sa mutane lalura ta sa su zauna a gida kar su je masallaci. Wannan ku kaga ya dace da halin da yanzu al'ummar duniya suke ciki. Mutane da yawa suna ta tsoma bakinsu akan al'amuran da ba nasu bane, ba kasancewansu malamai ba, ba kasancewansu wasu ma almajirai ba, amma su ta rubuce-rubuce a social media, su ta tsoma bakinsu akan abubuwan da malamai ne ya kamata su yi magana a kai. Dukkan abubuwa na al'amarin addini bai kamata mutum haka kawai ya sa bakinsa ba tare da ya sani ba. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kuna sauraron malamanku suna karantar da ku addini a komi, amma ana zuwa karamar matsala irin wannan shi kuma gaba ɗaya malamai kusan sun yi ijma'i cewa a lokacin da lalura irin wannan da ta zo har hukumomi suka ce a zauna a gida, kuna gani a ƙasashe duka haka ake yi, amma mutane ɗan tsiraru sai su zo suna ta cewa an hana mutane sallah, an hana mutane sallah juma'a. Me ya same ku ne mutane da ba za ku yi la'akari da menene abinda malaman nan da suka karanta da ku suka sanar da ku Allah da manzonsa? Yanzu kusan kowa ya yi ittifaki a cikin su cewa halin da ake ciki ya kai lalura da za ta sa mutane za su iya zama su yi sallah a gidajensu. Kuma an zo lokacin sallar juma'a, mutum zai yi sallarsa ta azhar, in akwai waɗansu mutane su yi jam'i ba laifi ba ne, amma taruwar jama'a da zai iya jawo yaɗuwar cuta a irin wannan yanayi, in dai har malamai suka bayar da fatawa, to ku yi biyayya ga malamanku, wannan shine addini. Ko ba zai sa ku rasa komai ba a wurin Allah, inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, in dai da kai mai kula da sallar ne, to wannan zaman da kai a nan Allah ba zai rage maka ladarka ba, zai baka tunda lalura ce ta sa. Wannan lalura tana kaucewa, za ku ci gaba da yin ibada ku yadda kuka saba. Ga wanda yake bukata, bari in karanta mana kai tsaye abinda Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama yake faɗa dangane da wato matsala irin wannan a cikin wannan aya, da kuma menene za mu iya fahimta a irin zamaninmu na yanzu. Ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yake cewa matsala ta hudu, وَإِذَا تَنَزَّلْنَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ أُبِيحَ لَهُمْ أَن يُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ, idan dai mun fahimci cewa an halarta musu su yi sallah a gidaje, idza khafu ala anfusihim, in suna jin tsoro wa kawunansu, fayustadallu bihi ala anna al-ma'dura bil khawfi wa ghayrihi, wannan ya nuna cewa za a yi istidlali da wannan aya akan cewa duk mutumin da yake da uzuri na tsoro ko makamancin haka, yajuzu lahu tarkul jama'ati wal jumu'ah, ya halatta a gare shi ya bar sallar jam'i, ya halatta a gare shi ya bar juma'a. Wal udhru alladhi yubihu lahu dhalika, uzrin da zai iya halatta wa mutum a ce ba sai ka yi sallar juma'a ba, ba sai ka je jam'i ba, kal maradul habib, kamar cuta wadda ta rike mutum a gida, aw khawfi ziyadatihi, ko kuma mutum yana jin tsoron cutar za ta iya karuwa, aw khawfi jawli sultan, ko kuma in ma ba haka ba mutum yana jin tsoron zaluncin wani shugaba, fi malin aw badan, wanda zai iya taba dukiyarsa ko ya taba jigangan jikinsa. Wannan biyo na cikin abin da yake iya halatawa mutum ya zauna a gida ya yi sallarsa, kuma Allah ba zai kama shi da laifi ba. Haka wannan ya zama yar matashiya ce a gare mu, don Allah mutane su ɗauki al'amura da sauki, kuma su yi biyayya ga malamai saboda saukin da ake kawowa. Wasu suna cewa ai in ba a yi sallah ba to ai an je kasuwa, wannan babinsa daban, wannan ma babinsa daban. Kai bai kamata a ce kai ne zaka gane wannan harkar wannan kiyasin ba, malaman sun fi ka sanin wannan. Akwai amsoshi da yawa akan duk abinda mutum zai iya kawo na shubuha, amma wannan ba lokacin kawo shi bane. Don Allah mutane su yi hakuri har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo sauki na wannan al'amari. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala, ku tsaya da sallah. Wannan yana nuna cewa ba uzuri bane don mutum bai je masallaci ba a ce ya bar sallah, dole ne a yi sallah a ko ina aka samu kai, kuma a kowane hali mutum yake. Allah madaukakin sarki ya ce fa in shiftum farijalan aw rukbana, in ana jin tsoro ana iya yin sallah, ko ana tafiya a kafa, ko ana tafiya akan abun hawa, ma ballanta na kai kana gida. Don haka wajibi ne a ci gaba da yin sallah, kuma ɗaya daga cikin abin da zai kawo sauki na wannan al'amari a yanzu shine sallah. Waɗanda a wuraren su akwai sauki, an ba su dama suna zuwa salloli na jam'i, to in sun je su yi sallah kuma su nemi Allah ya kawo saukin wannan al'amari, waɗanda ba su samu wannan damar ba suna yin sallah a gidajensu su ma su yi sallah sannan su yi addu'a. Allah ya ce wasta'inu bisabri wassala, ku rinka neman taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri, a yi haƙuri da halin da ake ciki har Allah ya yaye, sannan kuma a yi sallah. Sallah ma tana daga cikin abin da za su iya kawo sauƙi wa mutane daga cikin wannan hali. Shi yasa Allah ya ce wa aqimus salah wa bashiril mu'minin, kuma ku yi bishara, kai bishara ga mu'mini. Me Allah ya ce a gaba?
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
نعم.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
الله يا البركة وبنجي ما أوكس سركي يتشي. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Annabi Musa ya yi addu’a yana cewa ya Ubangijinmu, kai ne dai ka ba wa Fir'auna da shi da mutanensa, ka ba su ƙawa da adon duniya, ka ba su dukiya mai yawa ta duniya. Ya Allah, ka ba su wannan amma suna amfani da shi domin su ɓatar, su toshe hanyarka, domin su ɓatar da mutane daga hanyarka. Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah ka shafe dukiyarsu, washdud ala qulubihim, sannan ka kekasar da zukatansu, fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, don waɗannan mutane ba za su yi imani ba fa har sai sun ga azaba mai raɗaɗi. Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma, Allah ya ce haƙiƙa an amsa addu'arku, fastaqima, to ku dai ku yi istiqama, ku tsaya can akan addini, wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, kuma kada ku bi hanyar mutane waɗanda su ba sa sani. Allah ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahr, sai muka ƙetarar da banu Isra'ila, muka ƙetarar da su tekun nan, muka ƙetarar da su kogi. Fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa, sai fir'auna da shi da rundunoninsa suka bi su a cikin zalunci da ta'addanci. Hatta idza adrakahu al-gharq, har zuwa lokacin da wato halaka da dulmuya a cikin ruwa ta riski Fir'auna, qala sai ga Fir'auna yana cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isra'il, nayi imani yanzu kam ga wannan da banu Isra'ila suka yi imani da shi, wa ana min al-muslimin, kuma yanzu kam na zama musulmi. Al'ana Allah ya ce sai yanzu, wa qad asaita qablu, bayan ka riga ka saba a baya, wa kunta min al-mufsidin, kuma ka riga ka kasance cikin mabarnata, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, a yau kam za mu tseratar da kai da gangan jikinka domin ka kasance ga waɗanda za su zo bayanka abin ɗaukan izina. Litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Allah ya ce da yawa daga cikin mutane suna masu rafkana ne ga barin ayoyinmu. Waɗannan ayoyi suna nuna ƙarshen labarin Fir'auna da yanda Fir'auna ya ƙare tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qala Musa rabbana, lokacin da annabi Musa ya ga al'amari yayi yawa sai ya yi addu'a yana cewa rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu, al-mala' shine ashraful qaum, ya Allah ka ba wa Fir'auna da shi da manya-manyan dan korensa da mazugansa da masu faɗa a jinsa ka ba su zinatan bi ma'ana zukhrufan min al-hayatid dunya, ka ba su kayan ado na jin daɗin duniya min malazzatil hayati kiram, wa amwalan bi ma'ana wa amwalan ha'ilatan jazila, ka ba su dukiya mai yawa. Fir'auna ya bar dukiya, Fir'auna ya tara abin duniya. Lokacin da ya gama Allah ya ce kam tarahu min jannatin wa uyun, kai ka san ko nawa ne suka bari na daga gonaki da idan dinan ruwa maɓuɓɓugansu wa zuru'in da kuma tsirrai wa zuru'in wa maqamin karim da kuma maqami da wuraren zama na karimci na girma wa na'matin da kayan abubuwan more rayuwa kanu fi hafakihin, wanda suke walwala a cikinsu. Allah ci duk wannan sun bari. To shine annabi Musa ya ce wannan dukiyar da ka ba su fali yudillu an sabili, za su batar da mutane ne daga hanyarka da ita. Wannan lamun din nan waɗansu malamai sun yi magana akan wannan wacce irin lamun ce li yudillu an sabili, shin ka ba su don su batar ko kuma ka ba su mai ma'anar lamun din? Waɗansu suka ce lamun din nan lamul akiba ce, kamar Sibawayhi ya ce lamul akiba bi ma'ana ataitahum amwalan wa akibatu isti'malihim wa istikhdamihim li hadhihi al amwal an yudillu an sabili, ya Allah ka ba su dukiya amma fa ƙarshen wannan dukiyar ga abin da za su yi, to wannan lamun din ke. Wasu suka ce lamun din nan lamu kai ce bi ma'ana ataitahum amwalan wa zinatan likai yudillu an sabili, kamar tambaya ce ya Allah ka ba su ne don su batar, kana ta ƙara musu duniya kuma suna ta ƙara batar da mutane. A ya Allah rabbana qumis ala amwalihim, Allah ka shafe wannan dukiyar. Rabbana qumis ala amwalihim washdud ala qulubihim, ya Allah ka daure zukatansu bi ma'ana kasiha waj'alha kasiyatan, ka sa ta zama kekatassa kar ma su sake imani, kawai ka gama da su sai ya zama mummuna addu'a yake musu. Qumis ala rabbana qumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab al-alim, saboda ba za su yi imani ba bi ma'ana la yu'minuna hatta yarawul adhab ayanan, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba baro baro. To wannan ayar tana nuna mana fa'idoji. Kafin ta dai Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma, bayan wannan ayar kenan Allah ya ce lalle an amsa muku addu'arku, fastaqima bi ma'ana fasbuta 'ala ad-din al-qayyim, ku tsaya akan addini wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, kar ku bi hanyar waɗanda ba sa sani. Wannan ayar ta farko wanda annabi Musa ya addu'a tana nuna mana muhimmancin addu'a in an shiga tsanani. In an yi addu'a lalle Allah zai karɓa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, halin da muka shiga a ciki a yau duk duniya wallahi bai kai halin da annabi Musa da Fir'auna ai da shi da mutanensu suka shiga a ƙarƙashin Fir'auna ba, amma a ƙarshe Allah ya ba su nasara, ya karɓi addu'ar su, ya ce qad ujibat da'watukuma, mu ba mun yi addu'a Allah zai karɓa. Mu ci gaba da addu'a muna tadarru'i da tazalluli ga Allah, Allah ubangiji ka karɓa mana addu'ar mu, ka fitar da mu daga cikin abin da muke ciki na kunci. Ya kuma addu'ar annabi Musa da yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina, ya Allah ka ba su dukiya ka ba su kuma kayan duniya don su batar da mutane. Dan adam zalibi wanda yake batar da mutane za ka samu yana batar da mutane da dukiya ne, yana musu barazana da abin duniya, kuma galibin mutane shaitan da shi yake rudar da su har a iya canza su daga hanyar Allah, kamar yadda mutanen Karuna suke cewa wato abin nan mutanen da ba su yi imani ba suna cewa kai wannan mutum an bashi dukiya an bashi duniya, sai waɗanda suka yi imani ne suna cewa abin da yake wurin Allah ya fi yawa. To mutane da yawa suna bata akan mutum in sun gaina da abin duniya sai su ɗauka abin duniyan shi ne alamar Allah ya yadda da mutum. A ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkuru. To wannan yana nuna cewa dai abin duniya ba shi ne abin da ya kamata ya nuna gaskiyar mutum ba, ko yawan dukiyarsa, inda haka ne da duk duniya sai su kafirce, tunda kasashen kafirai duk su ne waɗanda suka fi arziki da kuma kayayyakin more rayuwa. To Allah madaukakin sarki yake cewa, ya ce kuma rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah ka shafe dukiyarsu, washdud ala qulubihim ka rufe zukatansu, bi ma'ana abin nan Allah kai dabbi akan zukatansu, kuma ka sanya ta zama kekasashiya ta yanda ba za su iya imani ba. Idan annabawa suka yi fushi abu yayi muni, suna iya irin wannan addu'a, saboda mutum zai ce ya zai addu'a akan Allah rufe zuciyarsu ka su yi imani, in abubuwa sun kai karshe ta yanda ya ga babu abin nan, ba ne yin imani gaba daya, to in zan ya ɓaci ana iya irin wannan. Kamar da annabi Nuhu alayhi salam shi ma da rai ya ɓace ce, rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara, Allah duk duniya kowa ma ka kashe su in dai kafirai ne. To wannan yana halatta ai hakan abu ya kai makura, to amma galibi annabawa ba sa iya sai da izinin Allah, don haka wannan bai zama hujja ba ga mutum, don ya ga waɗansu sun aikata wani abu ya addu'a ga halaka akan duk kafiran duniya, Allah ya halaka su ko mutanen wuri kaza. Saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan addu'ar, sai ce inni lam ub'ath la'anan innama bu'ithtu rahma, to mutum ga rayi addu'a kan Allah ya shirye su akan yayin addu'a Allah ya halaka su, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza da yayin wannan addu'a ba ga mutanen Ta'if, yace ina fata Allah ya fitar da wanda zai yi imani daga cikin su. Da kuma mu koyi irin wannan, yanzu muna jin tausayin mutane ko da ba ta da imani, bukatar wace ce su yi imani, sai mu yi addu'a Allah ya shirye da su sama da mu yi addu'a akan Allah ya halaka su. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna mana akan wannan shine abin da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma in wuri yayi wuri, abu ya kai makura, to mutum yana iya wancan addu'ar, sai dai kamar yadda muka ce ba ko ina bane yake zama a bude, domin su ma annabawa da izinin Allah suke yi. Sannan kuma yana nuna mana in an yi addu'a Allah yana karban abin da ya ga dama ne fa. Shi yasa Allah bai karbi duka addu'ar ba, cewa ya rabbana tumis ala amwalihim, Allah ka shafe dukiyar, washdud ala qulubihim ka rufe zukatan fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim, sai aka bar su sai aka bashi na karshen, amma na farkon ba a bashi ba, duk da Allah ya ce kar ujibar da'watu kuma ai wa tumis ala rabbana tumis ala amwalin, ba ai haka ba, ba a shafe dukiyar ba. So dan an shafe ai su kuma za su zo su yi amfani da dukiyar. To Allah in kai addu'a yana tace ga wanne ne fi maka amfani, sai ya baka. Shi yasa mutum in yi addu'a ya ce ka ba mu mafi alheri, saboda ta yiwu abin da kake roƙon ba shine alheri ba. Yanzu na annabi Musa ya yi addu'a ya ce a halaka su kuma a halaka dukiyar, sai Allah ya halaka su ya bar dukiyar. Wannan dukiyar sai Allah ya ce kazalika wa auratna ha bani Isra'il, da annabi Musa da dabbirin Isra'il sai suka ci amfanin dukiyar. Inda an shafe dukiyar kaga su ma ba za su samu ba. Halakar ujibar da'awatu kuma, Allah madaukakin sarki ya ce an karɓa muku addu'arku, fastaqima ku dai ku tsaya. Abin fa'ida a nan shine Allah ya ce wa qala Musa rabbana, waye addu'a? Annabi Musa ne ya addu'a, amma da Allah ya tashi amsawa sai ya ce qad ujibat da'awatukuma, an karɓa muku addu'arku. Alhali shike addu'a, malaman tafsiri nan kusan gaba ɗayan su suka ce ya nuna cewa Annabi Musa yana addu'a, Annabi Haruna yana cewa amin. Sai aka ce in ana addu'a kana ce amin, to kamar kai ma kana addu'ar ne. Shi yasa ake so in ana alqanutu na cikin sallah ku rika ce amin, don kamar kuma kun yi addu'ar ne. In ana addu'a aka daga hannu kuma ku daga hannu ku ce amin. In liman ya karanta Fatiha aka ce amin kuma ku ce amin, kamar kuma kun karanta ne. Wannan ya nuna yadda fa'idar amin take a musulunci, cewa idan ka ce amin to kamar dukan ku kuka yi addu'a. Shi yasa Allah ya ce an karɓi addu'ar ku, duk da mutum ɗaya ne ya addu'a. Sai Allah ya ce fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Sai Allah ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahr, sai muka tsallakar da Fir'auna, a muka tsallakar da bani Isra'ila, muka tsallakar da su wannan kogin. Wannan shine kogin Nilu ake magana. Fa atba'ahum Fir'auna wa junuduhu, Fir'auna kuwa da yaga sun tsere, lokacin da annabi Musa ya ce Allah madaukakin sarki ya ce da shi da mutanensa ya tashi, da shi da mutanensa a cikin dare su gudu. To Allah madaukakin sarki ya ce fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un, da kai da mutanenka ku tashi cikin dare ku gudu. To sun gudu, Fir'auna kuma ya kira mutane, wannan bayanin sa dogo duk mun yi shi a cikin suratul A'raf, ya kira mutane durundunansa sun bi su, za a je ya gama da su a lokacin. Su sun iso bakin ruwa, Fir'auna kuma ya iso. To shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana a surori da yawa wanda ba lokacin maimaita shi. Allah ya ce wa annabi Musa da kisan darsa ya daka, kuma ruwan nan ya tsattsage kashi 12, mutane annabi Musa suka shiga suka tsira, Fir'auna kuma ya zo shi ma sai ya shiga. Yana shiga cikin wannan ruwar kuwa sai Allah madaukakin sarki yace sai gaba ɗayan wannan ya rufe da su fa gashiyahum min al-yamm ma gashiyahum ruwan nan ya lullube su to fir'auna hatta idza adrakahu al-gharqu sai da ya ga zai tsira zai ga ya ga halaka ta zo fa sai na cewa nayi imani cewa ubangijin da bani isra'ila suka yi imani da shi nan shine ubangijin gaskiya kuma na musulunta to shine Allah ya ce a sai yanzu a baka isa ba ai ba aiwa Allah wayo sai da kaga wato sai da kaga halaka ta zo wa qara sai ta qablu bayan da kai ta barna wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin mabarnata to Allah ba zai karba ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'san anan Allah madaukakin sarki sai ya ce fal yawma nunajjika bi badanika ayo da mu tserar da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka a nunajjika wadan suka ce ma'anan sa bi ma'ana abun nan narfa'uka ila najwa abun nan za mu daga ka zuwa kan tudun mun tsira wanda kuma shine al-makanul murtafi'u min al-ard zamu sa ka fito gangan jikinka ya zauna a waje ta yanda za a zo a ganka litakuna liman khalfaka aya saboda ɗan bayanka ka zama musu aya da yawa daga cikin malamai na da suka ce banu isra'ila ne waɗanda annabi Musa ya samu ya tsere tare da su suka riƙa cewa da gaske yanzu fir'auna ya mutu yanda fir'auna ya kai innan ka a ce fir'auna shine annabi Musa ya ce ku koma ku je ku ga gawarsa saboda Allah ya mun alkawarin cewa zai tseratar da gawarsa ita ba za ta zauna a cikin ruwa namun cikin ruwa abubuwan cikin ruwa su cinye gawar ba sai kun gani to shine sai Allah ya tserar da gawar sai suka samu suka zo suka gani galibin malaman tafsiri haka suka ce kamar wani abun mamaki da wannan alqur'ani wanda zai kara mana imani da wannan alqur'ani shine bincike na baya-bayan nan na kimiyya da ya tabbatar da cewa wannan gawar tana nan har yanzu kuma wannan gawar an gano ta a yanzu haka kuma tana nan ma a kasar Masar waɗanda suka samu daman zuwa sun je sun ganta daga cikin museum din nan da yake birnin Al-Qahira akwai wannan gawar wanda aka ajiye ta tana cikin wato abin nan a cikin wannan wurin ajiye kayan tarihi ga ɗan bayani dangane da wannan har zuwa ƙarshen 19th century duk mutane waɗanda suke karanta alƙur'anin nan sun ɗauka cewa wancan fir'auna da ake maganan za a tserar da gawarsa an yi ne wa mutanen banu isra'ila kawai su gani da Allah ya ce litakuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga wanda za su zo a bayanka suna fassara da cewa sun gan shi zuwa lokacin daga baya kuma kamar yadda kowace gawa take ta lalace to amma kuma saboda wannan alqur'ani ya ƙara tabbatar mana da gaskiya mu yi imani da shi da ma waɗanda ba su yarda da shi ba in dai har sun yarda da kimiyya na zamani to zan karanta muku rahoto daga jaridar New York Times da kuma Arab News wanda aka buga tun 1 ga watan Maris 2013 wanda suka sa labarin The Story of Maurice Bucaille's Inspiring Conversion to Islam wani babban likita ne da ake ce masa Professor Maurice Bucaille wanda shi ne ya jagoranci wato tawaga ta likitoci waɗanda za su yi bincike akan wata gawa da aka tsinta wannan gawar bincike na archaeologists waɗanda suke yi a ƙasar Masar wanda dama sun saba saboda samun tsofin asar na waɗanda masu mulkin baya na fir'aunoni suka riƙa yi a wato ancient Egyptian civilization suke ajiye su a wuraren tarihi dama in ka ji daga suna da yawa ana kokarin tono wannan sai Allah ya sa a 1 ga watan Yuni 1886 daga ga watan Yuni 1886 sai Allah ya sa aka samu wata gawa wannan gawar aka same ta tana nan lafiya karkashin jagorancin wani archaeologist da ake ce masa Sir Griston Elliot abin da ya ba su mamaki shine wannan gawar a cikin bincike su kenan sai suka samu ta bambanta da sauran abubuwan da wato sarakuna na fir'aunonin baya na Masar suka rika ajiyewa wanda dukansu ake sa musu sanadarai ne wanda zai iya ajiye gawa ba za ta lalace ba amma wannan gawar babu komai a jikinta sai alama ta gishiri-gishiri a fatar jikinsa wannan gishiri-gishirin da suka dauka suka bincika ce suka samu gishirin da in mutum ya shiga cikin teku ya nitse ya fita ake samu jikinsa yayi fari na gishirin da kake gani duk wanda ya wanka a teku ya san da wannan zai iya gani don haka wannan sai aka ajiye wannan gawar a medical school na Cairo University har zuwa shekarar 1947 tun lokacin da aka samu kamar yadda nace a 1886 ana nan shugaban kasar Egypt na lokacin da aka samu shine Taufik Basha har aka zo 1947 sai aka ga waɗannan abubuwan da aka ajiye din a medical school a Cairo University sun fara lalacewa sai aka ce a dauke su saboda mun suna neman kuɗi da su a matsayin hanyoyi na samun kuɗin shiga na masu zuwa yawon bude ido sai aka ce a kai su Faransa a sake musu aiki ta yanda za a sa musu sanadaran da ba za su lalace ba a dawo da su a ci gaba da samun kuɗi sai aka dauka suna da yawa cikin su har da wannan gawar da aka samu a 1886 wanda ita iya dan binciken su sun da ya samu yana da bambanci kuma an samu fatar jikin sa akwai gishiri sai aka kai kasar Faransa daka kai kasar Faransa sai kasar Faransa ta karbi wannan aiki kuma sai ta damka karkashin wani team na medical expert waɗanda za su yi bincike a kansu ya za a yi preserving ɗinsu yanda za su dade ba su lalace ba suka samu cewa za a sa musu nuclear radiation ta yanda zai dauki shekaru da karnoni ba zai lalace ba to amma abun mamaki shugaban wannan team din shine Professor Maurice Bucquel sai hankalinsa ya fi tsayawa akan wannan wanda yake da gishiri a jikinsa sai ya ce shi bari ya kara dubawa me yasa wannan ya zama haka an yi a wanke an kasa cirewa don haka sai ya sa aka yi bincike kamar na autopsy a cikin cikin sai aka ga abubuwa da yawa waɗanda suka bambanta da sauran gawawwakin kaɗan daga ciki shi ne an samu traces ɗin wani abu na yashi da taɓo a cikin cikinsa sannan kuma aka samu wani abu na ɓangaren hancinsa ko fuskarsa ya ɗan yayyakushe wanda suke cewa daga baya sun gano alamar wannan kafin ya mutu ya yi ta ƙoƙarin wato yanda yana yakusar fuskarsa yanda har ya yayyakushi kansa sannan kuma alama ta nuna ya sha gwagwarmaya da wahala kafin ya mutu sannan abin cikinsa ya nuna cewa akwai taɓo a cikin cikinsa sai ga hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas wanda Malam Albani ya inganta cikin Sahihu Sunan Tirmidhi cewa Jibril ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da ka ganni lokacin da Fir'auna ya zo mutuwa yana kokarin yin kalmar shahada sai na debo tako sai na daba mata a cikin bakinsa don bana so Allah ya masa rahama bayan wannan tsiyar da yayi sai da hadisi ya inganta Jibril ya ce manzon Allah sai ya sa tabo a bakinsa yanzu kuma an samu tabo a cikin cikinsa wannan abun sai ya sa shi Professor Maurice Bucquel sai ce kai da sauran bincike fa don haka aka gama da wannan gangan jiki aka mai da shi kasar Masar sai ya zamana shi sai ya ci gaba da bincikensa akan me yasa wannan gawar to kawai shi ne sai da aka zo wani conference a kasar Saudi Arabia aka zo wannan conference din conference ne na malam na kwararrun likitoci a duniya da abubuwan da suka gawo na ci gaba shi ne zai gabatar da wata kasidarsa wadda ya sa wa suna binciken da na yi a kan gawar wato sunanta modern medical investigations moments of the pharaohs modern medical investigations ya ce ga abinda suka samu a team ɗinsu sai zai gabatar sai ce abinda ya dame shi shine shi dai ya tabbatar da cewa ya yi abin gwaninta da ya gano wannan gawa da ta daɗe kuma a cikinta akwai wani abin da shi ya gano wanda duniya ba ta gano ba sai wani cikin likitocin da yake wurin musulmi sai ce masa wannan abin da ka gano gashi nan a cikin alkur'ani sai buɗe masa suratu yunus nan wurin da muka karanta ya buɗe masa translation ɗin turanci shi bai taɓa ganin ƙur'ani ba kuma bai taɓa tsammani a cikin ƙur'ani akwai wannan abin ba sai ga wannan aya bayan ya gama abin ya samu shi da kansa yana ganin shi a duniya ya gama yin abin gwaninta shine kawai sai ga Allah ya ce a yau za mu tseratar da gangan jikinka saboda ka zamo abin izina da aya ga wanda za su zo a bayanka wallahi a lokacin ya ce na yi imani da wannan littafi cewa littafi daga Allah ne kuma na yi imani da addinin wannan littafi ya zama musulmi a lokacin Professor Maurice Bukel ya zo ya zama mai amfani ga musulunci, shine wanda ya zo ya rubuta yayi littattafai da yawa. Babban littafin sa da yake kowanne shahara shine Quran, Bible and Science, wanda kuma shine ya zama father and founder of wani abin da ake ce Bukelism, wanda shine bincike na kimiyya wanda za a jinjina shi da Al-Qur'ani da addini. Duk wanda ya wannan a yanzu da zai faɗi wata aya da take da alaka da kimiyya ta zamani ya biyo bayan wato Maurice Bukel ne. Shi yasa ma ake sawa wannan abun da cewa Bukelism. Wannan bawan Allah ya rayu a musulunci kuma ya rasu a watan Fabrairu a 1998. Allah ya gafarta masa. Wannan kaɗan ne daga cikin abin da zai ƙara nitsar da mu, ya kwantar mana da ya ƙara ba mu nutsuwa mu yi imani da wannan Al-Qur'ani. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Wanda yake neman ƙarin bayani ya duba Arab News labarin su na March 1, 2013. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.